Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sanadiyar
cigaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballake gabatarwa. Shirin noma tushen arziki na wannan makon zai kawo muku bita kashi na hudu a cikin jerin shirye-shiryen da muka gabatar muku a wannan shekarar da muke ban kwana da ita, inda a ranar 11 ga watan Oktoba da ya gabata wakilin mu Agadas Hamid Mahmud ya tattauna mana da daraktan ma'aikatar gidan gona ta Agadas Muhammad Ba'azu Umar Sanda kan karancin ruwan sama da taimakon da gwamnati ta basu.
Abin da muke iyawa ban mamatan shi shine dangance da karancin ruwa da muka kamar damunan nan ta bana kamar mun dan same ta. Kenan dole sai aiko an sa matakai dangance da nasara da muke son mu samu. Shi wa an sa matakai ne kamata mu dauka. Kenan kaga him ya san ruwa, ya san rijiyoyi. Tunda rijiyoyin da kasa adda kai kenan an ya san su. Kuma sai an gina rijiyoyi madiya. Kuma mu hikwa karshe ya kamata a ce da gwamnati da masu hannu da shuni sun yi babban madatsar ruwa. An ka samu madatsar ruwa kamar 3-4 kasar Agadas. Ka gani kenan insha Allah duk wannan cuta tamu ta zo sauki. To kan kare bayani na godiya zan kai ga gwamnati tunda an ka diba ko da damuna ko da noman kwari bakin gulgudo gwamnati na tallafa mu kwarai. Ka ga ya ba mu iri na noman rani, ya ba mu iri na damuna, ya ba mu magani wanda zamu bar. Kuma da kyauta ake ba mutane. Ka gani na uku yana bana kai bambancin ma ga wancan shekaru na baya gwamnati hatta ki ya kamu na ruwa yanzu haka mana da litre wajen 2025 wanda za a ba mutane kyauta amma kyau irin nan da ake kawo da taki da magani kalkashin miri ce miki bi kenan tunda kamar da ake hanyar shiga duka miri ce dangance da malaman wanda suke can guri-guri komin-komin da department kenan hanyar ce miki bi wannan abu a ba mutane to ka gani amma gwamnati shi kadai baya iya saboda Allah sai ana kama mishi tunda akwai masanu da shuni masanu da project da yake nan da program da gwamnati yake zuwa yana yako sai na kawo su
a ranar 1 ga watan Oktoba da ya gabata. Shi ma wakilin mu na jihar Adamawa Ladu Salisu Muhammad Garba ya tattauna mana da babban sakataren hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Adamawa Dr. Muhammad Aminu Suleiman kan irin yadda ambaliyar ruwa ta yi awon gaba da gonaki.
Kawo yanzu dai muna da kididdigan yafi hektar 25,000. Yanzu a gabana da kike gani din nan na fufore ne kadai. A fuforen nan kadai muna da hektar ya kai 5,000 da wani abu da suka salwanta. Kaga a fufore kadai muna da hektar 2,509. So a lissafin mu dai ya nuna muna da abun nan fiye da hektar 20,000 da suka salwanta na gonaki a Adamawa din nan. Kuma wannan yana da hatsarin matuka, yana da hatsarin gaske domin in za ka iya lura cikin shekaru biyu din nan arewa maso yamma da arewa maso tsakiya saboda abun nan tashin hankali na kidnapin rashin zaman lafiya mafi yawa daga cikinsu sun dawo ta nan suna noma wasunsu kuma su zo su sai kayan gona daga abun amfanin gona daga nan wurin su koma. To yanzu bana din nan in ka kasa gonakinmu da ke Adamawa din nan kusan in ce kashi 80 duk sun salwance a sanadiyar wannan ambaliya din nan. Lallai wannan yana da hatsari matuka don har ya kai ga na gaya wa mai girma gwamna na gaya masa lokacin da na gaya masa kuma lallai wannan maganin ya shige shi sosai me ya kamata a yi don tun kamin ma wannan ma a lissafi wannan da ake yi na kadaha munazai na UN din nan Food and Agricultural Organization ya nuna lissafin akwai gididdigan mutum 1,700,000 a Borno, Yobe da Adamawa da suke fuskantan abun nan acute malnutrition na nyuwa kenan
mai karfi
kawo zuwa wata na 8 din nan kenan fa gididdigan ya tsaya. To ga abun da ya faru tsakanin wata na 8 din yanzu ya nuna kenan fa sai Allah ya kawo mana sauki.
A ranar 22 ga watan Nuwamba da ya gabata, mun tattauna da gwamnan jihar Sokoto, Alhaji Aminu Waziri Tambuwal, kan irin matakan da gwamnatinsa ta dauka don taimakawa manoma.
Wannan damina ta bana wadda alhamdulillah ya Allah ya ba mu ruwa mai albarka sosai a jihar Sokoto. Tun kafin shigowarta mun dauki matakai na ganin cewa an rage yawan yan ta'addan daji a cikin dazuzzukan jihar Sokoto, wanda a cikin sirri an dauki matakai na kai musu farmaki a mazaunan su, inda aka rarrage su da yawa. Amma kamar yadda ka sani, abin ya zama muna da dabaibaye a kasar tamu, musamman arewa maso yamma. Duk da haka dai, alhamdulillahi, manoman mu da dama mafi yawanci sun samu taimako na ganin cewa da Allah sun yi noma, kuma sun dobo kayan albarkacin gona, sun dawo da su cikin gidajensu da garuruwanmu. Wanda wannan yana daga cikin nasarar da nake ganin an samu, kamar ba inda aka fito ba, inda shekarar ta wuce abin ya kamari kwarai da gaske. Amma bana abin ya yi dama, al'umma sun samu shigo da kayan amfanin gonarsu a gidajensu.
To, ko akwai wani shiri da gwamnatinka take yi wajen rage wa manoma radadi wajen fito da kayayyakin da suka noma saboda rashin kyawun hanyoyi?
Tun kafin ma hakan, gwamnatin mu tana ba da gudunmawa kwarai da gaske, kusan fiye da mahiyancin gwamnatocin da muke da su a Najeriya wurin sha'anin ba da tallafi ga manoma. Don babu shekarar da tun Allah ya samu muka zo, ba mu nemo taki da kayan da ke inganta sha'anin noma. Muka ba talakawan jihar Sokoto a cikin farashi mai rahusa ba. Ko wannan shekara da kuma yawancin jihohin ma ba su yi ba, mun samu takin zamani, mun ba al'umma jihar Sokoto a kuɗaɗe masu rahusa.
Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu, idan Allah ya kai mu makon gobe, wato sabuwar shekarar 2023, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu, da kuma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da suka ba da gudunmawa ga nasarar shirin, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mada sauti, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon, idan Allah ya kai mu.
Come on, oh my God, he's a shigaba. Come on, one to buy a sheep.